barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau da 4 ga watan Ramadan hijira 1442 wanda zo yayi daidai da 16 ga watan 4 miladiya 2021 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki muna cikin suratu Shu'ara a inda insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi akan aya ta 176 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
نعم وبنجي الله مدعوكتين سرية كذب أصحاب الأيكة المرسلين ma abota aika sun karyata manzanni iz qala lahum shu'aib ya inda shu'aib yace da su ana tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni dangane da ku manzo ne kuma amintacce fattaqullaha dan haka ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah wa atiyun ku yi min ta وما أسألكم عليه من أجر بانا تنبيكوني لدى قواني ساكمكو أكون ونن أيكي إن أجري إلا على رب العالمين ساكمكونا إناغا ألا مدعوكين سركي وبنجين تاريخي أجيا منغما إسا تا النبي عليه السلام أين دا وبنجي ألا مدعوكين سركي باين ونن سيكا ومن كسر متانن النبي شعيب ألا يابود ونن كسا da magana karyatawar da suka yi kamar yadda sauran kisoshi ma duk da haka Allah ya buɗe su a cikin wannan sura Allah ya gaya mana cewa kazaba ashabul aikatil mursalin ma abota aika wannan lafazi na aika yawanci duka malaman tafsiri abinda suke faɗa shine lafazin aika yana nufin ash-shajara wasu kuma suna cewa ash-shajarul multaf inda bishiyar ta haɗe ta ba da dausayi ta zama gamammiya ta ba da inuwa yawanci al'aika yana ɗaukan bishiyoyin da suka haɗe kuma wanda ƙasansu akwai ruwa mana gurin da yake da ni'ima kenan ga bishiyoyi sun haɗu da juna kuma a ƙasa ga ruwa yana kwaciya wanda dalilin wannan ruwan ma aka samu wannan shuke-shuken to su ne ashabul aika kenan kamar mutanen wannan guri da aka sifata shi da guri ne mai ni'ima mai bishiyoyi mai lublub sun ƙaryata manzanni wasu kuma sun ce ashabul aika din nan su ne ahlu madiyana su ne mutanen madiyana don haka da ashabul aika da kuma ahlu madiyana duk mutane ɗaya ne Allah ya aika musu annabi shu'aib annabi shu'aib ya je musu wa'azi a wani gurin Allah madaukakin sarki ya kira su da ahlu madiyana wa ila madiyana aqahum shu'aiba a wani gurin kuma kamar nan Allah ya kira su da ashabul aika amma duka al'umma ɗaya ce wannan shine ra'ayin babban malamin tafsirin nan Ibn Kathir yana ganin da ashabul aika da ahlu madiyana da al'umma ɗaya ce kuma akwai malaman da suke sabanin wannan ra'ayi suna ganin ashabul aika daban ahlu madiyana daban sai da Annabi Shu'aib an aika shi zuwa ga mutane al'umma guda biyu al'umma ta farko ahlu madiyana sune wanda Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba al'umma ta biyu kuma ashabul aika sune wanda Allah ya ba da labarin su anan suka ce dukkan su da biyu an aika musu annabi shu'aib menene dalilin ku na cewa al'ummu ne guda biyu suka ce dalili zamu ga an samu sabanin azaba da aka yi wa al'ummun su madina abinda ayoyin alqur'ani suka nuna kamar yadda zamu ji shine tsawaki ta kama su su kuma wannan ashabul aika azaba aka aiko musu ta inuwa kamar yadda zamu karanta a cikin wannan kisa insha Allah suka ce azaba ta sha bamban dan haka al'ummu ne daban-daban amma kuma aikin su iri ɗaya ne domin ai zamu ga abinda aka yi waɗancan nasiha na su daina tauye mizani su su cika ma'auni, shine abin da aka yi waɗannan nasiha. Abin da aka yi waɗancan nasiha su daina yin fashi da kwace, shine abin da aka yi waɗannan nasiha. Amma dai al'ummu ne daban-daban, wannan shi ra'ayin Sheikh Ibnu Al-Utsaimin, mana Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin, ra'ayin shi kenan al'ummu ne guda biyu. Shine ra'ayin da Ibnu Ashur cikin At-Tahrir wa At-Tarwir shi ma ya rinjayar, yana cewa wallazi yashhadu li zalik, abinda zai bada shaida ya nuna cewa al'ummu ne guda biyu, wa yurajjihuhu, ya rinjayar da cewa al'ummu ne guda biyu, annal qur'ana lamma zakara hadhihi al-qissa li ahli madyana wa saba shu'ayban bi annahu aquhum, yayin da al-qur'ani ya ambaci labarin mutanen madyana sai ya sibata shu'aybu da cewa dan uwansu ne, wa ila madyana aqahum shu'ayba, amma ashabul aika anan ba ce dan uwansu bane, sai nuna al'ummu ne daban-daban. ولما ذكرها لأصحاب ليكا لم يصف شعيبا بأنه أخوهم، أما إذا الله يزوم كان أصحاب الأيقا لشيء أنقوانس بني، إذ لم يكن شعيب نصيبا ولا صهرا لأصحاب ليكا، شي ابن عشر يشير من شعيب بسريكي بني بيد نصب هذا متى نع أيقا دعها كبعشي وإلى أصحاب الأيقا أخاه شعيب بابا، يشير من مشي بعد أنقوانس بني. Yace wa hadha ima'un daqiqun ila hadhihi nuqta, wannan nuni ne wanda yake koyayye ba kowa zai fahince shi ba. Wa mimma yurajjihu zalik, abinda yake nuna haka a cikin suratul hijr Allah yana cewa wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma nabi imamin mubin, sai Allah ce wa innahuma, sai nuna su biyu ne kenan al'ummun. To wannan shine ra'ayin Ibnu Ashur cewa al'ummu ne guda biyu, ashabul aika daban, ahlu madyana daban. Amma Ibnu Katsir yana ganin duk ɗaya ne, dan ba a ce akohun ba, baya nuna cewa ba al'umma ɗaya ba ce, al'umma ɗaya ce, su ne waɗanda aka aika su, su ne wanda aka aika annabi Shu'aibu gurinsu. Dalili kuwa Ibnu Katsir ya ce ai duk abin da ya faɗa musu iri ɗaya ne, abin da ya hana waɗancan shi ya hana waɗannan, abin da ya umarci waɗancan shi ya umarci waɗannan, sai nuna al'umma ɗaya ne, babu bambanci. Almuhim dai waɗannan mutane sun ƙaryata manzanni, wannan lafazi na aika, ashabul aika, haka Nafi da Abu Ja'far da Ibnu Katsir suka karanta cewa afwan, haka wasu masu ƙira'a suka karanta ashabul aika kamar yadda muka karanta a nan. Amma an samu ƙira'a wanda suke karantawa bilan maftuha min ghairi alfi wasl, suna cewa ashabu laika, laika ba aika ba, anan mun karanta da aika. To amma ƙira'a na fi da Abu Ja'far da Ibnu Katsir ita laika, duka malamai sun yi bayani wani rawayi kuma duka suna nuna abu ɗaya ne, sai sun yi kokari sai aika sunan gari ne, laika sunan wuri ne, wasu ce laika sunan gari ne, aika sunan kaza ne, amma dai duka abin da yake bayarwa kamar yadda Imamul Qurtubi ya faɗa, al'umma ce guda ɗaya, sai dai an sibata su da yanayin da suke, guri ne mai bishiya mai nema da dausayi. To waɗannan mutane waɗannan gurin sun ƙaryata annabi Shu'aib, yayin da musu da wa'az yace ir qala lahum shu'aibun, yayin da Shu'aib yace musu ala tattaquna, ba za ku kiyaye dokokin Allah ba, ba za ku ji tsoron Allah ba. Wannan kamar yadda kai bayani a jiya ya kunshi umarni da tauhidi, ma'ana ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar kaɗaita shi da bauta masa shi kai, ta hanyar barin abin da ya hana na shirka da hada shi da wani wajen ibada, sannan kuma ya kunshi wani abin da mara kyau su bari su ji tsoron Allah. Inni lakum rasulun amin, shi ma ya gaya musu kamar yadda sauran annabawa suka faɗa cewa ni dangane da ku rasulun, manzo ne Allah ya tuba gare ku, aminun kuma abaitacce, mutum ne mai amana, kuma kun sani ba zai yi wa Allah ƙarya ba. Fattaqullaha, dan haka ku kiyaye dokokin Allah. Wa ati'un, ku yi da'a. Wa ma as'alukum alayhi min ajri, ba wani lada da nake so ku bani akan wannan wa'azi da nake muku, abinda nake bukata ku fahimci gaskiya kuma da Allah shi kadai. In ajri illa ala rabbil alamin, lada na yana wa ubangiji, ubangijin talibai. A nan ga kamar yadda muke ta karanta watan da muka fara karanta kicin da ke cikin wannan sura, da kisa annabi Hud, kisa Adawa, kisa Samudawa, kisa annabi Lut, har muka zo wannan kisa ta annabi Shu'aib, duk za mu ga salon kiran da annaba suke kwaya ɗaya ne, ma'ana dai irin kalmomi da suke bau suke maimaitawa don nuna cewa sako ne ɗaya ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki. To amma mutanen Madyana su suna da wata ɗabi'a ta tauye ma'auni, ba sa cika ma'auni na au, suna yin ƙwangi a ciki, sannan kuma mutane masu ƙanna suna tare hanya, suna yin fashi, suna yin kwashi, to dan haka bayan an musu wa'azi akan tauhidi lalle kuma ai musu wa'azi kan bari wannan munanan dabi'u kamar yadda je muka ga annabi Lut bayan yayi wa'azi akan tauhidi kuma yayi wa'azi akan wannan tabi'a ta liwa'i da suke yi to waɗannan ma suna da mummunan tabi'a da suke yi shi yasa anan annabi Shu'aib sai yace
au kaila وَذِرُوا بِالْقِطَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ
النبي شعيب يقول أوفوا الكيل وشكا ماؤني ولا تكونوا من المخسرين كذا كما cikin masu tauyewa wazinu bil qistas al mustaqim ku yau da ma'auni na adalci mi kake na gaskiya wala taqasuna fa asha'u kada ku rage wa mutane abubuwan su ku tauye musu wala ta'saw fil ard mufsirin kada ku tabi ku yi banna bayan kasa wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku wal jibillat al awwalin da kuma halittar mutanen farko annabi Shu'aib kamar yadda muka faɗa a baya a ayoyin da muka faɗa baya akwai hadisi da yazo yake nuna cewa wannan al'umman al'ummai guda biyu amma hadisi ne bai inganta ba Ibn Asakir ya kawo shi da yazo yana tantamar annabi Shu'aib Ibn Kasir ya ambace shi cewa ya zo daga Abdullah bin Amr manzo Allah yana cewa inna qauma madyana wa ashabal aika ummatani mutanen madyana da ashabal aika al'ummai guda biyu ba'asallahu ilayhima shu'aiban Allah ya aika musu Shu'aib annabi alayhi salam ya zama annabi a wajen su tsira da aminci su tabbata gare shi wannan hadisi bai inganta ba inda ya inganta babu wancan sabani na malamai Imam Ibn Kathir ya kace cewa fi rafihi cikin cewa manzon Allah ya fade shi akwai duba wal ashba an yakuna mawquba abinda dai yafi bayyana hadisi ne mawqufi magana ce ko fahimta ta Abdullah bin Amr sai ce was sahihu annahum ummatun wahida abinda yake magana daidai al'umma ce daya wasibu bi kulli maqamin bi shay'in anan an fade su da wani abu a wancan guri kuma aka simata su da wani abu wali hadha wa'adha ha'ula'i wa amarahum bi wafa'il mikyal wal mizan dan haka yi musu wa'azi anan cewa su cika ma'auni da mizani anan annabi Shu'aib ya umarce su da cika al-kayla shine ma'auni wal mizan da kuma ma'auni yawanci larabci kan bambance tsakanin ma'auni da zai auna nauyin abu da kuma ma'auni da zai auna ma'ana yawan abu kamar yanzu in ka kalli abinci da ake ci kamar kwaya masara da sauransu zaka ga idan za a auna kwano ake sawa a auna to kaga wannan daban sannan akwai abin da in za a auna zaka ga da awon tsawo za a yi kamar yanzu in za a auna yadi abin da ya shafi tufa da muke sawa ko leda ko wani abu sai ga an auna da mita da abin da ya kama da wannan to duka waɗannan muna cewa ma'auni amma larabawa sukan ce alkayl abinda za a auna kamar na abinci na kwanan abinci mizan kuma abin da za a auna wanda za a auna nauyin abu ko tsawon abu to dukkanin su dai ma'auni ne to kowanne kuma a san mutum ya tauye shi kowanne so ake mutum ya bada shi cikakke musamman idan mai sayo ya zo ka nuna masa ka ce ga wannan kwanan ko ya kalli kwanan ya ce nawa ne kuɗin wannan kace maka kaza to in ka zo a nan ne ka cika musu wannan kwana amma abinda ka aje idan shi ya tsiya to shi za a yi domin ma'auni shine abinda kai da mai tsiyan kuka yadda cewa ya ma'auni idan ni da kai mun tafi akan cewa kaza shine ma'aunin mu to kuma kai ciniki akan wannan cikawa shine ka bani wannan in kuma akwai wani abin da ya zama ta'aruf alaihi duk gari shi aka sani shine ma'auni ko idan aka ce kwano dai shi ake nabe to dai inda ka je kamata yi in mutum ya tsiya ka cika masa wannan kada ka tauye tauye ma'auni kuma abu ne da yake haramu abu ne da yake cikin algush wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sannan wannan al'umma ma Allah madaukakin sarki ya hana mu yin wanda yace wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga wanda suke tauye ma'auni allazina idza salu ala an yastawfun in za ka aula gurin mutane za su nema a cika musu ba su a ba su ba dai ba amma wa idza karuhum aw wazaruhum yukhsirun idan su za ka aunar ko su gwada sai su tauye to wannan abu ne da yake mara kyau wanda bai da kyau an za mu ga ya umarce su da cika ma'auni yace wala takunu min al-mukhsirin kada ku zama cikin al-mukhsirina al-mukhsirina jami'i mukhsir shine wanda zai jawo ayi ara wanda zai tauye abu kada ku zama cikin masu tauyewa sai sake fito da abin yace waje ku yi awo bil qistasil mustaqim da ma'auni qistas yana nufin ma'auni wasu sun fadara shi da al-mizan wasu suka ce al-qistas ana nufin al-adl ma'ana ku yi awo da adalci miƙaƙe wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane abubuwan su duk wani abin da yake aiki ne na mutane kada ku tauye wannan yake gwada dabi'a suke yin wannan aiki da haka ya kunnan su ya hana su wannan yace wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'tu bil ardi mubtidin kada ku yi banna kada ku tafi a ƙasa kuna yin banna domin sun kasance suna tare hanya suna yin fashi suna mutane kwace shine abin da ya zo anan yace ku kada ku yi wannan cikin suratul a'raf yace wala taqulu bi kulli firatin tu'iduna kada ku zauna kan hanya kuna firgitar da mutane kuna tsorata su kuna kwace musu abin da yake nasu wannan babu kyau wattaqul ladhi khalaqakum sai tana musu Allah ku ji tsoron Allah alladhi khalaqakum wanda ya halice ku anan ya tana musu Allah da wani abu daga cikin ayyukan Allah shine halitta ku ji tsoron Allah wanda shine ya halice ku ba ma ku kadai ba wal jibillatal awwalin da ma halitta farko mutanen farko duk Allah ya halice ku kamar yadda annabi Musa yake rabbukum wa rabbu alaikum alawwalin wala ubangijin da ya halice ku ya halice iyayenku na farko to ku kiyaye ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku yi abin da yake na daidai na adalci ku cika mu ku daina banna a bayan kasa dan haka nan ya ja hankalin su zuwa ga tsoron Allah madaukakin sarki amma me suka ce kalo
وَإِنَّ
لَهُنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ نعم قالوا سكتي إنما أنت من المسحرين أي كي يشعي كانت سوى أن أكل فيه ما أنت إلا بشر مثلنا كيف أقوى بني فاتيم وتنك مرمو dan haka babu wani bibiko da kake da shi wa inna zunnuka lamina musazibin kuma ma mu muna tabbacin cewa kana cikin makaryata fa asqita alaina kisafan minas sama ka fado mana da wani bangare na sama ya zama azaba a gare mu in kunta minas sadiqin idan ka zama cikin masu gaskiya ma'ana anan zamu ga sun bashi amsa ta irin waɗanda ba su yi imani ba ba su yarda ba daidai da irin amsar da samudawa suka bai wa annabi salih sun ce qalu inna ma anta minal musahharin ma anta illa bashar mithluna suka ce kai kana cikin waɗanda aka yi wasihiri kai ba kowa bane mutum ne kamar mu fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin ka zo da aya in kai ne gaskiya ne haka samudawa suka gaya wa annabi su ma waɗannan haka suka gaya wa annabi su suka yi kamantacce ne da suka ce sihiri aka yi mai cewa an mai sihiri suna nufin da su da amintacci ne da sun yadda yana da amana mutum ne na kwarai amma yanzu da ya fara wannan wa'azin ba ta biyar da hankalinsa an mai irin wannan kalma dai ita haka ne dai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa bane face mutum ne kamar mu ma'ana su suna tunanin annabi ba zai zama mutum ba sai ya zama la'ika ko wata halittar da ba ta yaya za a yi kana mutum kamar mu kana ci kana sha kana bacci kana magana kana kara kuma ka zo ka ce Allah ya aiko ka ko ne ba ai ba yadda zai Allah ya aiko ka kana mutum sai dai ya aiko malaika ko ya aiko adani sun mata da cewa sunnar Allah duk annaban da ya aiko gabanin shi mutane ne kuma Allah yana aiko wa mutane mutane yan su koyi da shi dan yanzu inda aljani aka aiko mana yawa mutane za su ce ya za mu iya kwaikwayon aljani shi aljani da yake iya kaza mu ba iya yi inda kuma an aiko da mala'ika da yawa mutane ba za su yi ibada ba ya za mu iya kwaikwayon da mala'ika sai ba shi ma ɗaya ba an halicci mala'iku daga haske an halicce mu daga tabo an halicci mu ba a daru daga wuta to ya za a yi mu da mala'iku Allah ya su ba su da sha'awa ba sa sabo Allah ya su sibo bi daban-daban da girma da komai sai ya za mu iya kwaikwayon su sai Allah ya aiko wani mutane irin mu waɗanda ma'ana suke ci yadda muke ci suke sha yadda muke sha suke buƙatu irin na ɗan adam amma sai Allah ya zaɓe su ya fifita su ya ɗaukaka su ya ba su manzanci da annabci to da wannan ba zai zama dalili na mukin imani ba su waɗannan sai suke kafa hujja da cewa ai mutum ne irin mu mithluna sannan wa inna dhunnuka ma haqiqa mu muna zatanka ba wai yadda muke daukan ka nan azzunnu bi ma'ana yaqin ma'ana mu ba muna da yaqinin da cewa tabbas kai laminal kazibin kana cikin makaryata ba wai yayi ƙarya ba yana ma cikin makaryata kullun in aka sibata mutum da sifa aka ce mai alkazib ya bi a ce yayi ƙarya domin aka ce mutum yayi ƙarya to ana tunanin da izma ba halin sa bane ba da sa bane yi yayi wani dalili yasa yi amma aka ce masa alkazib makaryaci to ana nuna ƙaryar ɗabi'ar sa ce da haka anan suka ce muna da yaqinin ma kai kana cikin lamin alkazibi na tabbata haqiqa suka karbafa magana su da lamu tauki ga in khafafa min alsaqila in narunnuka sannan suka ce la lamin alkazibi kana cikin makaryaci amma makaryaci a cikin me a cikin wannan bayani da kake yi na cewa Allah ya aiko ka dan haka mu ba mu yarda ba fa asqit alaina kisafan min as-sama ka deho mana ka rubto mana ka dora mana ka saka mana kisafan min as-sama wani yanki na azaba daga sama da zai halaka mu inda daga gaske ne in kunta min as-sadiqin inda gaske kake kun ga anan yake nuna rashin hankalin wannan mutane domin da masu hankali ne da sai su ce inda gaske ne abinda kake faɗa to Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu gane inda gaske ne Allah ya sa mu bika to hada yake ba su da hankali sai ya zama da suka yi mummunar addu'a cewa in abinda kake faɗa gaskiya ne to azaba ta sare mu suna ganin kamar azabar ba za ta zo ba kafirai na yin wannan ne tunanin su azabar ba za ta zo ba haka kafiran Makka suka ji a manzon Allah lan nu'mina laka hatta tafju min al-ard yabu'a ba za mu yi imani ba sai ka fuffugo mai ruwa idan ruwa daga ƙasa aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabi ko ya zama kana da wata gona katuwa ga dabino ga inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tamjira maga ruwa yana kai kawo ya fito ma'ana kana da dukiya kenan aw tusqita as-samaa ko ka jeho mana sama kama za'amta alaina kisafan kamar yadda kake cewa to ka jeho mana ita aw ta'ti billahi wal mala'ikati kabila ko ka zo da Allah ma da mala'iku mu ga mu ga su saboda tsabar kafirci saboda tsabar kafirci a wani gurin Allah ya ga madan ta ce wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al haqq min indika sai suka ce mai amtir alaina hijaratan min as sama in gaskiya ne Allah wannan abin da gujanka dai ai mana ruwan zuwa su daga sama aw yake na bi azabin alim da nan sai ya zama su ma waɗannan abin da suka faɗa kenan dama duka haka kafirai suke zaka ga kafirci duk iri ɗaya duk kalmomi iri ɗaya ne da haka suke cewa ka jeho mana sama ya zama ta faɗo a kan mu in abin da kake faɗa gaskiya ne mu abin da muke so mu gani kenan sai mu gaskata ka amma in ba haka ba mu ba za mu gaskata ka ba to da yake annabin Allah ne ya fi su sanin Allah qala fa yace qala rabbi
qala rabbi a'lamu bima ta'malun فكلموه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك
Allah ya ce qala sai ya ce rabbi ubangijina a'lamu bima ta'malun shi ya bi sanin abinda kuke aikatawa fa kazzabuhu Allah ya ce sai suka karyata shi fa akhazahum azabu yawmi dhulla sai azaba ta rana ta inuwa ta kama su azabar da ta faru a wata rana ranar warantuwa innahu kana azaba yawmi azim haƙiƙa wannan ya kasance azaba ce ta rana mai girma inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafi yawanci su ba su kasance mu'minai ba inna rabbaka la huwal azizur rahim ubangijinka haƙiƙa shine mabwayi mai jin kai anan ubangiji yana gaya mana amsar da ya ba su yace rabbi ubangijina wanda ya halicce ni a'lamu bima ta'malun shi ya bi sanin abin da kuke aikatawa ma'ana in kun cancanci a muku azaba Allah ya sani da haka ubangiji ya san kuma maganar in ka muku azaba in halakar da ku in yi kaza ku sani wannan ba aiki na bane aiki na muku azi in karanta ku amma ayyukan da kuke yi Allah ne ya fi sanin abin da ya cancanci ku dan haka kuma Allah zai muku abin da ya dace da ku rabbi a'lamu bima ta'malun
fakazabu Allah ce ce suka fita shi suka yi imani fa akhazahu azabu yawmi dhulla sai azaba ta wadana ta inuwa anan yawanci zaga malaman tafsiri Ibn Kathir Imam al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri suna kawowa cewa abin da ya farba ya sun fita shi sai Allah ya jarrabe su da zafi zafi na fitar hankali sai yadda mutum ba zai iya zama ba duk inda mutum ya je ba sukuni da zafi ya zafi sai kuma Allah ya kaddara wani girgije wani hadari ya zo kamar inuwa da ya taho ya zo wani wuri tsaya da wani daga cikinsu ya zo gurin sai ya je sanyi ya ji daɗi har ma wasu suna cewa har da ba abu nan da nan sai ya kira mutane ko ga inda za mu samu sauki sai da suka taru a gurin sai Allah ya sake wannan hadari sai ya saka musu wuta sai ta kona su gaba daya shine Allah ya kira azaba azabu yawmin zulla kai in banda lamarin ubangiji inuwa ta koma ta zama azaba kamar da muka faɗa dangane da wuta da ruwa Allah ya hada su a wajen ruwan tuba da tuba ne tashi kulluwa ya kullu da gurin da wuta take sai inda take ba abokiyar haduwa ba to an kuma sai aka hada inuwa da wuta inuwa da azaba bayan sun ji zafi duk an koro wasu malaman tafsiri ma suna cewa sai da aka yi kwana bakwai suna cikin wannan yanayi na zafi ba inda za su samu hutu sai ga wannan girgijen ya taho dan haka yana zuwa sai suka tattaru suka yi ta murna suna ganin cewa ai shi kenan sun samu mafita to amma azaba ce mai tsanani wasu malaman tafsiri suka ce sai da suka zama taruwa sai wannan abin saka musu wuta duk sai suka kone wanda ke saka musu zafi duk gaba ɗaya suka halaka shi yasa Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim haƙiƙa ya kasance azaba ce ta yawmin wata rana azim mai girma an ce ta ranar da girma saboda girman abin da ya faru a cikin ko kuma an sifa da azabar da girma sai zama sifar azim ta azabar ce saboda mai azaba ce ba da Allah madaukakin sarki yayi musu anan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tunda ya ce da al'umma ɗaya ne da mutanen Madyana da ashabul aika da al'umma ɗaya ne to za mu ga a wani gurin ai azabar ba wannan ba ce a wani gurin Allah ya gaya mana girgiza ce ta kama girgiza wani gurin tsawa nan kuma Allah ya yi magana cewa azaba ce ta inuwa da ta rikide ta zama wuta to sai Ibn Kathir yana so ya hada maka yadda abin ya kasance sai yake cewa wa qad zakarallahu ta'ala sifata ihlakihim fi thalathati mawatin to wadannan mutane na annabi Shu'aib Allah ya faɗi yadda ya halakar da su a wurare guda uku kullu mawtinin bi sifatin tunasibu zalika fi kowane wuri da Allah ya yi bayanin yadda ya halakar da su sai ya faɗa habar da dace da bayanin da zo a gurin fa fil arab cikin suratul a'raf akhazathum ar-rifa abinda Allah ya faɗa kenan tsawa ce ma'ana girgiza ce ta kama su fa asbahu yahim jasimin suna wayi a gidajen su suna ma'ana tsuguni a cikin suratul a'raf za ga mutanen annabi Shu'aib da wannan aka halaka su rajifa rajifa ne kamar girgiza suka wayi gari a gida a gurbani Ibn Kathir to a can Allah ya yi magana girgiza dan me dan a can idan ka karanta kissar zaka ga suna cewa la nukhrijannaka ya Shu'aib والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا اكن ابين suka ce wa annabi shuaib ko dai ka daina wannan wa'azi ko mu kore ka daga kasar mu mu fita da kai da kai da wannan imani ko ku dawo kan abin da muke kai dan haka ko ka daina wannan wa'azi ku bauta wa Allah irin yadda muke bauta mata ta hanyar shirka da kaza ko kuma mu kore ku to da suka faɗa haka wa aljafu nabiyullah cikin wannan magana kamar sun girgiza annabin Allah ne wa man ittaba'ahu da waɗanda suka bi shi fa akhazathum ar-rajfa shi Allah ya aiko girgiza sai ta sare su ma'ana su yakin a dan girgiza su kai da tsoro sai Allah ya girgiza su a suratul hud kuma Allah ya mana abin da ya kama su fa akhazathum sayha tsawa ita ta kama su sai ya ce dan me dan a can kuwa idan ka karanta suratul hud za ka ga lokacin musu wa'azi ya tinatar da su izgili su kai mai saka ce as-salatuka ta'muruka an natruka ma kana ma ya'budu aba'una as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una sallaka da kake yi idan ta ce ta umarce ka mu daina bar abin da iyayen suke bautawa wannan yar sallar taka ma'ana izgili suke mai ma'ana wannan yar ibadar taka kai yanzu nan haka kai mu daina abin da muke yi dan kana sallah cewa wai mu daina abin da iyayen suke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko mai abin da muka ga dama da dukiyan mu innaka la antal halimur rashid kai yanzu wai kai mai hakuri ne mai shirye ko suke mai izgili to yayin da suke mai wannan izgili fa na saba an tarihum sihatu tuskituhu sai Allah ya katsawa wanda za ta sa su shiru da haka ta zo wa akhazat allazina zalamu sayha Allah ya ce wadanda suke zalunta sai tsawa ta kama su anan kuma ta haifa asali ayyaka ban min asma jeho mana wanda ga sama zama to sai Allah ya ka azaba daga sama سيما أنا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ذاك تيز منا وانا عذاب أنا انتاكامته مانا بند إبن كثير كيشي منا ديكا الأمودين أما دفرقو أمفال جرغي زاسو شيني الله يجي عمل سورة العرب da girgizar ta waye da gida a gurbane suka ji tsoro bayan sun zo suna mai izgili sai tsawa ta kama suka shiru daga nan kuma suka ce kai kama ka mana azaba duk wanda abin da aka yi bisa tsoron Allah da azaba ta zo sai Allah ya kafi sarki sai ya kama su da wannan azaba din sai suka waye gari gaba daya ma'ana sun mutu Allah ya ce fa akhazahum azab yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim inna fi zalika la'ayat hakika cikin wannan akwai aya akwai izina wama kana aktharuhum mu'minin mabiyawancin su suka kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika ubangijin ka shine waye mai jin kai mai rahma wannan shine karshen wannan kissa ta annabi shu'aib cikin kissar akwai abubuwa da zamu idan tuna su da yawa na farko mun samu ilimi mun bayyana cewa mutanen wannan gari na aika su ma sun karyata manzanni ta hanyar karyata annabi shu'aib sannan kuma a wannan ayoyi da muka kada mun ƙara samun imanin cewa annabi shu'aib manzo ne daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen Madiyana da ashabul aika ko dai kace al'umma ce daya ko al'umma ne guda biyu duka dai Allah ya aika musu annabi shu'aib kuma yayi wa'azi ya kira su zuwa ga tsoron Allah zuwa ga kiyaye dokokin Allah zuwa ga yin abinda Allah yake so ya umarce su da tsoron Allah ya ga ya musu shi manzo ne amintacce sannan ya ga ya musu cewa wannan wa'azin da yake baya buƙatar komai la dan shi yana wajen Allah madaukakin sarki a cikin wannan bayanai na annabi shu'aib ya ma nuna musu cewa wanda yake kira su bauta masa ba wai kuma dai alita ba a ubangiji ne na rabbul alamin duka alita gaba daya shi ya halice su sannan ya kira su ga cika ma'auni wanda cika tauye ma'auni abin da wanda shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi na rufa azaba dangane da duk wanda zai tauye ma'auni haramun ne abinda wasu masu kasuwanci suke yi na tauye ma'auni da sibobi daban-daban ko a lotsa abin da za a zuba kayan a ciki sai an rubawa an zuba baka lura ba a ce kan shi a lotsa yake don haka ya zama abin da aka nuna ma a zahiri ba shi hakika ne ba ko kuma a sanya ƙanana a sanya manya a sama dan idan ka zo ka ga cewa duk abin da manya ne domin ana buƙatar manya a cikin abin sawa'un dankali ne sawa'un mana taro ne ko tattasai ne ko tumatiri ne ko albasa wanda dai ake son a samu manya sai a ɗora manya a sama a sanya ƙanana a ƙasa wanda kai idan ka zo ba za ka san halin da yake ciki ba shi ka sai ya kaje ka bude sai ka dara cewa duk ƙanana ne ya rasa ana yin na cikin abubuwan da yake na buhu da makamancin wannan dai na cikin abin da yake na tauye ma'auni ko a haɗa mummuna da kyakkyawa a ɗauki abu mai kyau a kama mummuna a cakuɗa a haɗe abu ɗaya duk wannan masu kasuwanci suna yi shi ma na ɓangaren tauye ma'auni ko a ɗauki lalatacce a haɗa shi da wanda yake mai kyau wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya zo ya samu wani mai sai da kaya ya kasa abinci a cikin wani baho wanda Allah ya zura hannunsa cikin wannan baho sai ya ji ƙasa da laiwa wanda Allah ya ce ma haza ya sahiba sa'ar me ya kuma wannan ya kai wannan mai abinci sai ya ce ai asabatu sama ruwa ne ya same shi shi yasa sai na mai da shi ƙasa wanda Allah ya ce afala ja'altahu fawqa sa'ar me ya hana ka sanya shi samar abinci dan mutane su gani duk wanda zai siya yi shi a halin da yake ciki ba ka koyi ba sai manzo Allah ce man ghashana fa laysa minna duk wanda ya mana albishi baya tare da duk wanda zai ya abinda zai cuci bayan Allah to baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabi'a ce da Allah ya halakar da mutanen annabi shu'aib saboda yayin irin wannan tabi'a da suke yayin fa'azi su dena daga cikin abin da ya karantar da su yin wa'azi akwai manna a bayan kasa wanda aka mun yi bayanin cewa duk abin da mutum zai yi na sako manna ne a bayan kasa wannan a bayan kasa ba sai ka rushe gidan wani ba ba sai ka lalata kayan wani kadai zan banna ba sako da mutum zai yi ya aikata wannan manna ne a bayan kasa to su suna yin saban kuma suna ma tare mutane su kwace musu kaya wannan ya shiga haƙin wani dan haka yana ya jawo hankalinsu ya ce wa laka aqaw fil ardi mufsidin ya sake jaddada mun tsoron Allah madaukakin sarki ya kuma tana tadda su siba ta Allah ta halitta wanda ba wanda ya tsufi da wannan siba din sai Allah wata kul ladhi khalaqa wal jibillata al awwalin ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku da kuma wanda ya halice waɗanda ke mutanen farko da gabanin ku mu ga yadda suka karyata shi da yadda suke da awarcin shin tun ne ba za su bi shi ba da yadda ba su cewa azaba ta zo kuma azaba ta zo ta afka musu a cikin wannan kissa za mu ga yadda Allah yake taimakon bayin sa mu'minai a duk lokacin da hakan ya kama ubangiji yana taimakon su sai ya ba su ma'ana izza kuma ya karfafa su sannan ayoyin sun rube da sunayen Allah manya-manya guda biyu al-aziz da kuma ar-rahim waɗanda tunda aka fara waɗannan kisoshi ake ribewa da su domin sunaye ne da suke da munasaba da abin da ke faruwa cikin kisoshin izza shine abin da muke gani da yadda Allah yake karya makiyan shi rahim kuma na jin kai ne yadda Allah yake tseratar da wanda suka yi imani kun ga a kowace kissa za ga bangarori guda biyu allazina amanu da allazina kafaru za ga waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suke kafirai waɗanda suke imani sai Allah ya tseratar da su shine arrahim din shine mai jin kai waɗanda kuma suka kafirce suka bada baya sai Allah ya halakar da su ya karya su shine al-aziz din Allah waye ne waɗannan sunaye guda biyu sun dace da abin da ke faruwa cikin wannan kissoshi dan haka sai Allah yake ribe kissoshin da bayanin waɗannan sunaye guda biyu cikin wannan kissoshi duka da muka karanta izna ne wa'azi ake mana mu na umma annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mun lura da abin da ya faru da waɗanda suke gabanin mu mu ma idan muka kauce ba mu karbi Allah ya mana wani ba shi yasa a cikin suratul qamar da Allah ya ji waɗannan abubuwa sai ce akbarukum khairun min ulaiikum am lahum bara'atun fi zubur cewa am lakum bara'atun fi zubur cewa kafiranku wannan al'umma sun bi alkhairi ne kan wancan ko ku kuma da wata mutane an gaya muku a da tafi cewa Allah ba zai kama kuma bal am yaquluna jami'un muttasir ko suna cewa a'a mu za mu tsala ba Allah ce sayuhzamu jam'u wa yuwalluna dubur za a karya wannan taron nan za su bada baya shine abin da ya faru a Badar kamar yadda malamai suke faɗa sai da suka gudu aka karya su aka ma'ana cigaba akan su suka bada baya Allah ce bal sa'atu mu'iduhum wa sa'atu adha wa amr alkiyama can ne gurin ba can ba ta fi tashin hankali ta fi aci ta fi wahala dan haka mu ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah daga nan sai Allah ya ce ne
wa innahu latanzilu rabbil alamin على غيبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
نعم بين الله يعبك يسوشي ودنا أنا بقى دمكران تا دابين دي فارو دسو دمتا نانسو دابين دي ديوا سكرية تاسو دابين الله يسير سد منزني تن كما يحركت دماسا دي تاوا تن سيكوا سياكي يجو دوكان القرآن wannan sura ina zamu koma farkon da zamu ga an bude ta da maganar addini da alqur'ani to kuma da haka yanzu mata dawo za ta cike da magana kan alqur'ani Allah madaukakin sarki ce wa innahu hakika tabbas shi alqur'ani latanzilu rabbil alamin saukarwar ubangijin talakai ce nazala bi ruhul amin ar-ruhul amin malaika amin tacce ruhul amin shine ya sauka da shi ala qalbika abi tanuka ya rasulullah litakuna minal munzirin dan kalma cikin masu da gadi bilisanin ya roka da shi da yare da harshe arabiyin na lafi mubin da yake mabayyani bana Allah madaukakin sarki yana bayyana cewa wannan alqur'ani da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani ne da yake Allah ne ya saukar da shi wa innahu anan da yana koma zuwa ga alqur'ani shi wannan alqur'ani hakika shi latanzilu saukarwa ce ta rabbil alamin ubangijin tarikai shi ya saukar da wannan alqur'ani din da haka abinda ake kira ga mutane ku yi imani da shi ku gaddata shi ku yi aiki da shi kada ku bijire kada ku bada baya ku sani cewa Allah ne ya saukar da shi ba manzon Allah bane ya kirkire shi ba shi ne ya zo da shi ba Allah ne ya saukar da shi gare shi sai Allah ya faɗi cewa waye ya kawo wannan sakon nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin malaika jibril shi ar-ruhul amin to ya sauka da wannan alqur'ani an ce mata malaika jibril da al-amin amintacce domin amintacce ne na Allah madaukakin sarki yana isar da sako kamar yadda aka umarce shi baya rage baya kare da haka shine ya kawo manzon Allah wannan sako sannan kuma an ce mata shi da ar-ruh ma'ana saboda girman shi da matsayin shi a cikin mala'iku da yadda zama mala'ika ne mai karfi Allah ya ce allamahu shadidul quwwa jibril yana da karfi yana da amana idan ka bada sako ga mai karfi da amana to kana da tabbacin sakon zai ji dan me wai ba zai tare shi kwaci ba dan yana da karfi Allah ya ce da cewa allamahu shadidul quwwa sannan kuma amin mai tacce ne ba zai kara ba ba zai rage ba zai kai shi yadda aka bada wannan sakon ko mala'ika jibril sannan nune a gun larabawa duk da cewa ba sauka musu da littafi ba amma suna jin ambaton shi a gun yahudu da nasara to wannan mala'ikan amince shi ne shi ya zo da alqur'ani ala qalbika abi saruci ka ya rasulullah wannan ya nuna kenan alqur'ani ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda zai kiyaye shi shine amfanin cewa ala qalbika domin zuciya ita ce take kiyaye abu kamar yadda alqur'ani ya nuna ke sa malaman addini malaman musulunci suke cewa hadda da kiyaye abu a zuciya ne ba a kwakwalwa ba ko sai da kwakwalwa take kiyaye wato amma yaran alqur'ani ya nuna zuciya ce take kiyaye al'amura ke sa nan Allah ce ala qalbika abisa zuciyarka ya rasulullah aka saukan maka wannan alqur'ani dan ka kiyaye shi har Allah maiwakacin sarki yayi alƙawari zai tattara wa manzon Allah wannan alqur'ani kuma manzon Allah zai karanta shi kuma Allah zai mai bayanin shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' alqur'ana da haka kada manzon Allah yazo ana yana kokarin yi yana kokarin bibiya Allah ya ce ba sai ka buga harshenka ba ina alaina jam'ahu wa qur'ana za mu tattara maka shi za mu karanta maka shi haka idan mala'ika jibril yazo ya karanta wannan alqur'ani ga manzon Allah sai a waidare manzon Allah ji ya haddace abinda mala'ika jibril ya karanta da shi kuma yaje ya isa da wannan alqur'ani ya so gare ka ya rasulullah litakuna minal mundirin lam ana litakuna la lam ta'lil ki ay li ajli an takuna minal mundirin dan ka zama cikin masu gargadi da yin wa'azi da tsoratar da mutane da gaya musu gaskiya da hana su abin da yake na banna da mai alqur'ani ya sauka bilisanin arabi shi aka wo ba babul mulabasa ma'ana ya sauka bilisanin arabiyyin da harshe na larabci wannan ya nuna yaran larabci shi yafi dukkan yare a cikin yaruka da ake da su a duniya afdalul lisan mabi falalai yare shine larabci ba ana rubin jibba larabi ya fi wanda ba larabi ba ana rubin da za a ce maka a yaruka kam wani yare ne ya fi falalai daraja shine yaran larabci dan shine Allah ya saukar da mafibicin littafi da shi kuma ya saukar da shi ga mafibicin annabi kuma aka saukar da shi ga al'umma mafificiya da haka ita wannan al'umma komai sai da Allah ya zaba mata annabi ya zama mafificin annabawa ya zaba mata littafi alqur'ani ya zama mafificin littattafai ya zaba mata ita kanta al'ummar ta zama mafificiya al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas to dan haka alqur'ani ya saukar da lisanin arabi da yare na larabci mubin wanda yake mabayyani komai nashi a fili yake babu wani abin da yake koye larabci lugha ce mai yalwa mai fadi mai tattaro ma'ana daban-daban wadda alqur'ani duk ya tattare irin waɗannan shi yasa duk wanda zai fassara alqur'ani da wani yare to yana da ma'anonin ne amma hakikalin ma'ana alqur'ani to sai da larabci mutum zai iya fahimtar ta sai dai a kamto maka a kusanto maka da ma'anar shi yasa ma abin da aka fassara na ma'anonin alqur'ani ba daidai yake da alqur'ani da yake da larabcin shi ba ma'ana da zamu dauki alqur'ani wanda yake alqur'ani ne rubutacce dan tsara wani a ciki ba daidai yake mai dan dauka ya zama mu ce wannan littafi fasa alqur'ani amma da turanci ko da hausa to ba dai suke ba domin wancan kana iya cewa Allah ya ce ka karanta wannan nazar amma idan ka ce Allah ya ce sai dai ka faɗa da wani yare to kana faɗa ma'anar zancen Allah ne ba wai nafsin zancen Allah ba amma alqur'ani bi hurufihi wa ma'ani daga Allah madaukakin sarki amma yayin da ka zo yin bayani ma'anar kake yin bayani shi yasa ake so ka yi kokari ka yi bayanin ma'anar yadda take sabanin inda larabci ga gara dadi to kai wannan kai tsaye shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to Allah ya saukar da alqur'ani bi lisanin arabiyyi mubin da yaran larabci wanda yake mabayyani sai Allah ya ce wa innahu
أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني
na'am Allah madaukakin sarki ce wa inna haqiqa shi alqur'ani lafi zuburil awwalin yana cikin littattafan mutanarko awalam yakul lahum ayatan ashe ba zai zama musu aya ba an ya'lamahu ulama bani isra'il ashe malaman bani isra'il sun san alqur'ani anan Allah madaukakin sarki yana ga mana cewa shi wannan alqur'ani din wa innahu wawu din arifati wawu ce innahu kuma da me zai koma zuwa kan alqur'ani an kawo da lafi littaukid haqiqa tabbas yadda lamar yake shi wannan alqur'ani lafi zuburil awwal yana cikin takaddu ko littattafan mutanen farko ma'ana akwai alqur'ani bayanin sa akwai bayanin alqur'ani a cikin attaura akwai bayanin alqur'ani a cikin injila akwai bayanin alqur'ani cikin da Allah ya saukar wannan yasa ma Allah ya yi alqawli da annabawa cewa idan manzon Allah ya zo za su gaggada shi za su yi imani da abin da ya zo da shi domin me sun riga sun san labarin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi da haka ba wani bane wanda babu shi tambayi waɗanda suke an saukan musu da littafi za su ga za su ga mu eh lallai akwai bushara akwai alamu akwai bayani na wannan litafi a cikin littafin su shi yasa Allah ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah ce lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latatrunna Allah ce qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu arna qala fashhadu wa ana ma'akum yashahidin ma'ana ka ta yayin da Allah ya alƙawari da wanda suke annabawa Allah ya alƙawari da su cewa idan ma'ana abin da ya babu na litafi da hikma sannan wani manzo ya zo muku yana mai gazzata limama akum abin da yake tare da ku shi sa alqur'ani ya gazzata littattafan farko kuma sun gazzata abin da yake a alqur'ani idan yazo da wannan littafi za ku yi imani duka annaba suka yi su imani wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantsa ne wannan rira da hannunsa da annabi Musa yana nan a raye da ba abin da sai dai yayi mata ma wasi'ahu illa tabi shi sa wani kirista da duk wani mai yahudi da duk wani addini ya sani cewa annabi da yake takama yare da yau yana nan shi ma zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya mana annabi Isa zai dawo idan ya dawo zai duka al'umma hatta an anzo yin sallah wannan al'umma ce ɗaya daga cikin wannan umma ne zai liman annabi Isa yana baya da wannan bai zama tawa tare da shi ba bai zama ma da kasa tare da shi ba dan ya da umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wannan alqur'ani yana nan lafizul awwali awalam yakul lahum aya Allah ya ce ashe bai zama musu aya ba ba zai kasance musu aya dalili da gina ingantar alqur'ani ba an ya'lamahu ulama'u bani isra'il ace malaman bani isra'il sun san alqur'ani ma'ana ace in an tambaye su masu ajalci cikin su irin su abdullahi ibn salam irin su waraqa ibn nawfal irin su salman al-farisi in an tambaye irin waɗannan mutane su tabbatar cewa lallai alqur'ani akwai shi su ce ya zo a cikin littattafan mu wannan bai zama aya ka gane cewa alqur'ani gaskiya bane Allah ya ce mana allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat kuma Allah ya ce sun samu manzon Allah maktuban an rubuta sifofin manzon Allah daga cikin abin da aka rubuta har da abin da zai zo da shi na alqur'ani har da sifar yadda alqur'anin take da yadda yake littafi ne da ake karanta shi ana haddace shi duk wannan yana nan cikin waɗannan littattafai na waɗancan mutane da suka zo to sai Allah yake cewa wannan ba zai zama musu ma'ana aya ba su yi imani da shi duk wanda za su koma su tambaye ahlul kitabi din tabbas za su gaya musu cewa lallai akwai alqur'ani a ciki wani zai iya cewa me yasa aka ce a tambaye ahlul kitab alhali su ba musulmai bane sai malami suka ce an ce a tambaye ahlul kitab ne a nan gurin saboda me saboda su mushrikai kada zuwan manzon Allah zuwan manzon Allah ma sun yarda da ahlul kitab har a idan yazo ma tana komawa wajen su su tambaye su ya abu kaza yake in kun karanta cikin suratul isra mun karanta cikin tafsirin suratul isra za ga wasu tambayoyi ma da suke so su yi wa annabi dan su kure shi gurin ahlul kitab suke zuwa su samu to sai Allah yake cewa to in har sun yarda da ahlul kitab har suna tambaye su to su koma su kalla cewa inda za su gane alqur'ani gaskiya ne wasu daga cikin malaman banu isra'il wanda suke masu adalci sun tabbatar da ingancin alqur'ani cewa wannan alqur'ani gaskiya ne tabbas ne ya zo daga wajen Allah madaukakin sarki dan haka babu abinda zai hana su yin imani face girman kai da dagawa ubangiji Allah ya kare mu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya yabe mana ya bamu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ka karba abinda muke gabatarwa ka yabe mana kurakuran mu ka bamu ladan wannan tafsiri da muke yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته